Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16.25 da kuma mita 60. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Litinin, Salihu Garba zai gabatar da darashin tayi. To amma kafin ku ji wannan shirin, sai mun leƙa jamhuriyar Nijar mu ji irin wainar siyasar da ake toyawa a ƙasar.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga musulmi a jiya Lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. Ya faɗa wa Larabawa da musulmi da suka halarci taron yankin Gulf da aka yi a birnin Riyadh cewar wannan yaƙi ne tsakanin aikin kirki da mugun aiki. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ketare, Trump ya ce Amurka tana neman shirya wata haɗakar ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci. Ya ce wannan ba yaƙi ba ne tsakanin addinai ko na ɓangaranci ko kuma wani bambancin wayewa, inji Trump. Ya ce wannan yaƙi ne da tatattun miyagu da suke neman shafe rayuwar bil'adama da mutanen kirki a cikin kowane addinai da suke ƙoƙarin kare addinan nasu. Trump da ya yi yunƙurin haramtawa ƙasashen musulmi guda shida shigowa don Amurka bai amfani da kalamansa na 'yan ta'adda masu tsaurin ra'ayin musulunci kamar yadda ya saba faɗa a nan Amurka a cikin jawabansa. Sai dai ya yi kira ga shugabannin musulmin da su tunkari wannan yaƙi da gaskiya na ƙalubalantar tsaurin ra'ayin Islama da ke haifar da ƙungiyoyin musulunci na 'yan ta'adda. A yayin da shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya maida hankali wurin jawabi ga shugabannin musulmi a wani taron koli da aka yi a birnin Riyadh. A nan Amurka kuwa, labari da ya ɗauke hankali shine batun sallama da ya yi wa shugaban hukumar FBI James Comey da kuma batun binciken alaƙar yaƙin neman zaɓensa da ƙasar Rasha. Manyan jami'an gwamnatin Amurka guda biyu da suka haɗa da sakataren harkokin waje Rex Tillerson da mai ba da shawarwari a kan tsaron ƙasa HR McMaster sun faɗa wa manema labarai sun nuna musu cewar a wata ganawa a fadar White House a ranar 10 ga watan Mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar Rasha, nan ne Trump ya ɗauko zancen sallamar Comey. Wuni guda bayan ya bayyana da irin janye hankali da binciken da Comey ke yi a kan batun Rasha da kuma taimakawa yaƙin neman zaɓe da ake cewa Rasha ta yi da ya sa ya lashe zaɓen. A cewar rahoton jaridar New York Times ta ranar Juma'a, Trump ya faɗa wa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da jakadar Rasha a nan Amurka Sergey Kislyak cewar Comey sakarai mutum ne. Ya ce yin waje da shi shine abin da zai kawo kwanciyar hankali. 'Yan majalisa na ɓangaren 'yan adawan wato Democrat sun ce sallamar da Trump ya yi wa mai bincikensa ya zama katsalar da ga shari'a kuma laifi ne da ya kai ga tsige shugaban ƙasar. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan Sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirya gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata a matsayin mataki ga wato gwajin makamai mai linzami na ballistic da Koriya ta Arewa ke yi. Ofishin jakadancin Uruguwa a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Koriya ta Kudu da Japan da Amurka su ne suka kira wannan zaman gaggawan. Koriya ta Kudu ta ce an harba makami mai linzami daga gundumar wato kudancin Pyongyang wanda ya tashi ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya fada a tekun Japan. Wannan shi ne gwaji na biyu da Koriya ta yi a cikin wannan mako, a cikin wato wanda ya kawo ainihin gwaje-gwajen makamai da Koriya ta Arewa ke yi 10 a cikin wannan shekarar. Wata sanarwar haɗin gwiwa na manyan hafsoshin soji sun nuna cewa suna lura da alamomi na ƙarin takala da sojojin wato Koriya ta Arewa ke yi. Sun ce su kuma sojojin nasu suna kan shirin kotakwana. A wani martani ga gwaje-gwaje na farko da Koriya ta Arewa ta yi, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna ya tura rundunan mayakan ruwa zuwa ruwayen da ke kusa da yankin Koriya a matsayin kashedi ga gwamnatin wato kwaminisanci wanda ya yi kokari ya kawo ƙarshen wato shiri na makaman nukiliya. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya Afirka ta nuna cewa akwai samun galaba da ake yi a yaƙi da ake da Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wasu jam'iyyun siyasar jamhuriyar Niger sun ba da sanarwar haɗewa da jam'iyyar NPR jamhuriya domin haɗa ƙarfin ƙalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Mani Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Jam'iyyu sama da 100 ne aka bayyana cewa sun yi rajistar gudanar da harkokin siyasa a hukunce a jamhuriyar Nijar, ƙasar da ke da yawan al'umma ƙasa da miliyan 20 kacal. Yayin da bayanai ke nunin har yanzu akwai waɗanda ke ci gaba da nuna buƙatar samun izinin kafa jam'iyyun siyasa, abinda shugaban jam'iyyar murna Farhan PhD Mamudu Jibo ke ganinsa a matsayin koma bayan al'amuran siyasa. Dalili kenan shi da magoya bayansa suka yanke shawarar shiga jam'iyyar NPR jamhuriya.
Parti 120 ina ne lissahin bunkan ƙasa ce? Babu lissahi wanda ake cewa ideology, babu guda dari, ba ta yiwa. Na duba duka cikin siyasa program din da statue na ga NPR jamhuriya, program din shi da hanyar da ta ce dauka don ginin ƙasa ta muni.
A cewar PhD Mamudu Jibo, dunkulewar jam'iyyun siyasa wuri daya kamar yadda suka ba da misali da NPR jamhuriya zai ƙara ƙarfafa haɗin kai tsakanin 'yan Niger.
Ba ta yi wa agin kasan babu unity national. Or in kun lissaha da aka fara parti Niger, wasu parti na damgare ne, wasu na dosu ne, wasu na tilbe ne, wasu na tawo ne, ita ta kame yau. Akwai mugun hali in kuna ji wani bibisu WhatsApp abin da mutane ke fadi. Ni ina tsoro gaba. Fiskon ga kasa ita ce ita dai a gare mu.
Jam'iyyar PLD Honivo ta Abuba Ganda na daga cikin waɗanda suke da irin wannan ra'ayi. Saboda haka shugabanta ya ce shi ma ya bi. Yayin da tuni Madam Ma'azu Hajara Kusa a jam'iyyar IDR tabbata da magoya bayanta suka canza sheƙa zuwa jam'iyyar ta Albade Abuba. To koya shugabannin NPR jamhuriya suka ji da zuwan waɗannan baƙi? Siraji Isaka shine sakataren watsa labaran wannan jam'iyya.
Cikin jam'iyyar siyasa ai jama'a ake nema. In mutane sun zo, ai sai dai a ce amma Allah godiya. Kenan yau mun ma Allah godiya da jam'iyyun siyasa suka dibi tsarin mulki namu na jami'ar NPR jamhuriya suka ce sun yi na'am su ruguzar da jam'iyyoyinsu don su shigo cikin wannan jam'iyya mai girma mai albarka ta jamhuriya.
Wannan na nufin kuna hangen fafatawa a zaben shugaban kasa na
2020? Ina gani ai ba haramun bane ba da ake yin tsaye kungiyar jam'iyyar siyasa. Ai kowa ya sani saboda a neman mulkin kasa ne. Muna neman mulkin kasa mun wade shi da murya mai kyau.
Sabon salon nan ba zai kawo cece kuce ba a cikin jam'iyyun kawancen da ke mulki kawai.
Yo dalilin me zai kawo cece kuce? Dan mun samu karuwa wanda muke tare da su ai ya kamata su tafi murna.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kaɗan za mu gabatar da rashin tayi, kada dai a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sai ka turai yau kana da hali, sai ka turan gobe babu hali, to Allah shin ya gane wannan. haka dan kasuwa ka gane ka tada yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan bayan san gobe banda Allah sai ka ga ciniki yana sarauta sai ka tara gobe ba sarauta na ji ran ni canji ba Allah idana wannan sai ka tara yau kana da halin rafiya ka gane sai ka tara gobe babu hali ana wa na jikin ka ba Allah idana wannan ba Allah isan da wannan ka san gobe manda Allah in ko ka sani muganka to Allah idana wannan saka Allah isari wannan san gobe banda Allah abin da jarjon ya koyi ba mai isa ya gane sai ne in yi ni hon mu gane sharadi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a yaya mu kai mu san shi ba san gobe banda Allah sai ka tara yau kana da kuɗi sai ka tara gobe babu abu ba Allah idana wannan sai ka tara yau ko babu abu sai ka tara gobe kai mota ka tara gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah idana wannan sai san gobe da Allah ya uwa jama'a Laila da gabi gare ku dan rabana rasul mai sarauta sai yanda ba kamar shi yan uwa mu shuka hairi hairi yana da lana yan wanda ka shuka hairi ya dan ka za su samu matan ka za su samu jikoki su zo su saddaka sarayi kan mutunci don Allah kar mu shuka sharri don Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani ka magani sharri kun ga kar magani sharri kun ga kar ku yi shi sharri bai da magani magani sharri kun ga kar mu yi shi wa mushuka hayri kam mushuka sharri sharri bai da magani magani sharri kaga kar mu yi shi wa mu kunna hayri wa ya san gobe banda Allah tunda shi ne ya gane wannan kuma shi an ya san abun sa ikon sa ya wadata haka nan ko ina akwai shi
yanzu kuma ga Salu Garba zai gabatar da darashin tai
amma babinsa shashanci ba kana babinsa sakarci ba kudi a kashe su da hanya mai kyau
kudi a kashe su da hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka sha wuya ka sa
masu sauraron mu maraba da shirin darashin tai wanda ne Salu Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Makon jiya, bakon namu Yashau Aliyu, masanin tattalin arziki yayi mana bayani kan dalilan da suka sa farashin dala bai sauka ba yadda ya kamata duk da yawaitarta. A ci gaba da fira da yi da wakilin murar Amurka dake Abuja Nasiru Adamu Alikaya. Malam Yashau Aliyu ya lissafa kurakuran da gwamnati da babban bankin Najeriya suka yi. Ga yadda firar ta ci gaba.
Shu amma ai talaka yana gani a yin yaje kasuwa sayin kayan masarufi.
Eh shine abin da nake ga maka shi azaban ke samun shi amma shi ba shi da hannu a cikin wannan banna ko kuma wannan ta'adi da ake matattalin arzikin kasa da waɗannan kuɗaɗe. Haka kuma da yawa daga cikin abubuwan da muke samu shine wato tun lokacin da aka fara kulle kulle ba a kulle tattalin arziki a kukkulle shi cikin gaggawa a kulle kaza a kulle kaza a kulle kaza in ka kulle shi wajen budewa zaka nemi abin da ka kulle da kake da shi ka neme shi ka rasa abin da ya same mu kenan.
To ya nuna dai gwamnati ta yi gaggawa wasu matakai da su dauka.
Babban banki ya yi gaggawa kuma ya faɗi haka kuma shugaban kasa ya faɗi haka tunda bayan kulle kullen da aka yi ai akwai abin da gwamnati ta yi kuka babban banki yayi shine rage darajar naira da aka yi kai tsaye domin a ceto ta wanda kuma bai cece ta ba kuma na sha fada wannan ba zai cece ta ba kuma bai cece tan ba
insha tun da ka sha fadan bai cece me yasa bari ka sake maimaita dalilan da yasa kace bai cancanta ai haka
abin da yasa wato su hukumomin da suke sa a rage darajar kudin kasa IMF kullun suna zuwa da wani kundi ko wani kudiri da ake ce mishi doctrine of moral suasion kullun idan suka zo suna ba kasashe irin namu masu tasowa shawarwarin su rage darajar kudin kasansu kuma suna ba da wannan shawarwari ne da a matsayin wakilan yan jari hujja suna wakiltar yan jari hujja saboda a kwashe dukiyar kasan wasu su yi kudi da dama amma a irin wannan yanayi zaka ga su kasa kamar China wanda take kokarin ta rage darajar kudinta ita kuma suna hanata suna hana ta saboda me tana da abun saidawa a duniya wanda idan ta rage darajar kudinta tana da wani tsari da ake ce mishi wato tsarin jibge kayayyakinta kasashe ba din ta karya farashi to ta kan karya kudinta domin ta samu daman jibge kayayyakinta kasashe domin ta in tana samun kobo a fadin duniya sai ta tara dukiya mai yawa to wannan tsari na rage darajar kudi a lokacin da aka kulle kofofi a lokacin da aka yi tattalin arzikin ta annati rage darajar kudin ba ce tan tattalin arzikin zai yi ba zai kara durmiya shine cikin wahala wanda kuma abin da ya faru kenan shine yasa dukiya wato farashi ya sama sosai ai mun yi magana da Hajiya Madina kuma na faɗa sashen Amurka duk abubuwan da na faɗa suna nan a website din Amerika yana ana fito da shi za a saurare shi abinda na faɗa game da idan aka rage darajar naira ga abinda zai faru ga abinda zai faru ga abinda zai faru na ɗaya hawan farashi mutane za su yi kaya da tsada na biyu rashin ayyukan ya samu na uku kuma gwamnati ta rasa kuɗaɗen da za ta gudanar da abubuwan da za su tafiyar da kasafin kuɗin ƙasa saboda ko kasafin kuɗin ƙasan a hawan naira da take yi in kai kasafin kuɗin ƙasa akan kana sai da man fetur ɗinka da ka haka a Najeriya akan dala 40 idan ya faɗi to kaga idan haƙin abinda kake samuwa ya faɗi kuma dalan ita kuma ta hau to koda ka samu kuɗaɗen wajen siyan kayayyakin da zaka yi manyan ayyukanka dole kuɗin zai karu kuma in ya karu kasafin kuɗinka ne aka sake zaftarewa daga cikin shi aka rage masa ƙarfi wanda za a rasa ayyukan ma da ake a cikin tattalin arziki wanda a hakan ake tafiya sannan kuma mahukunta yana da kyau su gane cewa abubuwan fadda kasan take ciki ɗabi'un mutanen kasan da ɗabi'un yan siyasan kasan da ɗabi'un yan bogon kasan sai an duba su ɗabi'un yan kasuwan kasan gwamnati ta taimaki yan kasuwa ne kawai da ta kulle bodoji saboda an yi noma mai yawa noman da aka yi domin a rage fitar da kuɗaɗen kasan nan domin kuɗin ya samu mutane sun ɗauki wannan a matsayin wani dama da aka gama noman sai suka siya abincin suka bar shi a ƙauyakun da suka siya farashi bai ragu ba saboda mene suna da yaƙinin cewa a rufe iyakokin Najeriya ba za a shigo da komi ba saboda haka sun koma suna tatsa talakawa ana tatsa talakawa to da a bar su ta tatsa talakawa ba gaira ba dalili idan aka ɗauki hasaran da talaka yake yi ya fi triliyan 10 in aka dauki hasaran da talaka yake akan abubuwan da yake siya da annike-ninken farashi, kamar misali yana siyan shinkafa 10,000 amma saboda kulle iyaka da aka yi yana siyan ta a 20,000, a 20,000 din kuma da yar gida da wanda aka biya mu haraji da wanda ba a biya mata ba da man gyada da abubuwan da muke yi, to sai a duba a yi amfani da hankali wajen daidaita farashi a cikin tattalin arzikin kasar, saboda irin ɗabi'un mutanen kasar wanda shine ke tattanna kima ci gaban talaka.
Wato Yushewu, kafin a ƙarshen hukuma wajen maganar da ta shafi har da hukumar custom kenan wannan kam abun ya shigo, wannan shi babban bankin a ganin ka Yushewu a tsarin tattalin arziki ƙwararru ne babu a babban bankin nan, ko kuma akwai masu zagon ƙasa ne ga lamuran shi yasa abun rikici ya kicinyewa?
Babban banki yana da ƙwararru, kuma ƙwararrun ma duk duniya an san da su a ƙwarewa. Abinda muke fama da shi kawai shine wato hikima na tafiyar da tattalin arzikin ƙasar daidai da ɗabi'un mutanen ƙasar. Ba hikima bane a kulle bodojin Najeriya wacce tunda aka yi ta tana mu'amala ne wanda ke mubi a Najeriya yana mubi a Kamaru, wanda ke Niger a Niami yana da dan uwa a Kamba. Saboda haka tattalin arziki ne wanda muke taimakon junanmu, muke mu'amala tare, sannan kuma da a tsaida farashi ya zama sama kuma ba kuɗaɗe a hannun mutane, gara a bar abubuwa ya zama na mutane suna iya shiga kasuwa su samu abin da za su samu, a ci gaba da gyaran da ake yi a hankali wanda ɗabi'ar mutanen ƙasar ya nuna. Amma su 'yan boko duk yanda kai ai duk waɗannan abubuwan da ake yi na titi ma ya san abin da cewa wannan hawan farashin illa ne a wajen marasa ƙarfi, kuma wanda su ne kashi 80 na mutanen Najeriya, kuma illa ne ga tattalin arziki saboda yana sa ayyukan da ake da su kullun suna raguwa, kuma illa ne a demokradiyya saboda duk ƙarfin da mutane ke ba demokradiyya idan ya zama na ba sa samun magani a cikin demokradiyyan, to son su da demokradiyyan da gudunmuwar da suke ba da demokradiyya zai ja baya ne, to idan ya ci gaba da ja baya kuma to ainihin abin da ake tsoro wanda masana zamantakewan dan adam suke magana, kar mutane su kai ga halin da ma'aikata suka samu kansu a ranar 1 ga wata a babban binnin taron da tarayya inda shugabannin kwadago suka kasa magana ma magoya bayan su, inda gwamnati ta kasa ma magana ga 'yan katansa su saurare ta.
Yushewu, shi gwamnan babban banki Mayfield har ma ya samu ya gana da shugaba Muhammadu Buhari inda ya masa bayani kan lamuran nan da suka shafi dala, ya nuna kenan har yanzu shirye-shirye ko wannan tsarin ba canza shi za a yi ba zuwa wani lokaci, kamar shi ne tsarin da gwamnati ta sa a gaba.
To in shi ne tsarin da gwamnati ta sa a gaba, to muna mata fatan alheri, amma abun da mu muke faɗa akwai abubuwan da babban banki ne zai yi su, akwai abubuwan da ba babban banki bane zai yi su, amma kullum a tattalin arziki ana neman haɗin kan jagorori waɗanda suke tafiya da tattalin arzikin ƙasan ta fannin haraji da kuma samar da kuɗaɗe. Idan aka samu wannan haɗin kai, to kuma sai a duba ainihin farashi wanda da shi ne yake rarraba abubuwa daga kasuwa zuwa gidajen mutane. Farashi shi ke sa mutane talauci, farashi ke sa mutane arziki, to farashi sai ya zama na kuɗi ne yake sa masu kuɗi suna samun kazaman kuɗaɗe. To tunda ya zama haka, to akwai matsala a cikin wannan, tunda abin da ake bukata tattalin arziki shine mai riba ya samu ribarsa, mai cin abinci kuma ya samu abincinsa, shi kuma mai albashi shi ma ya samu albashinsa ya biya bukatarsa. Wannan sai an duba an yi daidaito akan waɗannan abubuwa, idan ba a yi haka ba kuma to za mu yi ta nutsewa ne muna mutane kuma haƙurinsu da jinkiri da wani ƙoƙari da suke tattalin arzikin ƙasar yana raguwa. Shi tattalin arzikin duk da hauhawan farashi ya shige shi, to yana rige ƙarfi ne, kamar yadda ne ta faɗa a wannan sashi naku mai albarka cewa za a talaka, hauhawan farashi yana ta daɗa talauta talaka ne, kullun zai daɗa talauta shi ne, saboda in yana da ƙarfin siyan abin naira 100 hauhawan farashi ya koma aka ce naira 120, to abin 100 nan zai bashi ya koma rabin shi, in ya sake hawa ya kai 140 dan abin da yake siya kuma bai karu ba, in ya koma zai sake ragewa ne. To kaga shi wannan abin da ake ana tattalin arziki da ake ce mishi GDP, gross domestic product, to kullun zai zama negative, shi yasa aka ce muna cikin wannan toyayya na tattalin arziki wanda yake recession ne. Kuma ina so a amfani da wannan dama da gwamnati kar ta yi gaggawan faɗin cewa an fita daga tawayen tattalin arzikin ƙasa, saboda fita daga tawayen tattalin arzikin ƙasa yana tafiya da alƙaluma ne wanda ya shafi mutane kowane irin mutum, kuma da irin gudunmuwan da yake bayarwa na tattalin arziki da shi ake auna wannan ma'auni na ake cewa GDP. Idan ya ci gaba to shine tattalin arzikin yana ci gaba, idan kuma ya tawaya shine tattalin arzikin yana tawaya.
Malam Shehu Aliyu, za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya
kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishop Baka Auren Hausa ɗan Albasa, Katsina Saranci, Nigeria. Ina son yi kira ga shugaban EFCC ya sa ido sosai a yakarai shi domin aiki a wurare daban-daban. Ya kamata a diba kwararru waɗanda suka san abin yi, waɗansu zuwa suke suna an taɓa yi ga waɗanda aka tura su yi musu bincike a ƙyale su. Ya kamata EFCC sa ido sosai a cikin ma'aikatansu domin akwai ƙwarar gurbi wa'anda ana so a gyara su, kuma zuwa suke su arzuta kansu da kansu. Saboda haka ya kamata hukumar EFCC ta tsaya ta ƙara nazari ta bincike sosai mai duniya a kansu, a cikin su ma akwai ɓata gari. Assalamu alaikum, mai magana Bishir Baka Auren Hausa ɗan Albasa, Katsina Saranci, Nigeria. Mun gode sashen Hausa.
Ni ne Alhaji Ahmadu Maye, sarkin Mayun Bakwai Ɗaya. Abin da ya bani mamaki da siyasa mu na Plateau State, Allah ya ba mu gwamna mai tafiye da tsoron Allah. Allah ya ba mu gwamna ba ɓarawo ba. Abin da ya sa nake ba ɓarawo ba, ya biya kuɗin ma'aikata pensioniya ya biya su. Amma don Allah don Annabi gwamna, makarabanka kakka yadda suna neman su ruɗa ka, suna neman su jefa ka a wani ramin da ba daɗi. Muna roƙonka don Allah don Annabi, kamomi local government 17 ɗin ba sa tambo kasa, suna kuka don Allah. Muna roƙonka talakokin Plateau State da local government 17 suna kuka, ina yawo muna jimu ɗan siyasa, kamomi local government 17 29 tuntunan ne, muna roƙonka don Allah don Annabi, ko suna kukan jini ne maka sauke ba fa taimakonka ko kaɗan, kai ba ɓarawo ba ne. Amma makarantanka kam tsarayi ne, suna kuka babu, amma kuma ka zo gidansu ba za ka ci gidansu ba ne, kamar suna ko gidan da Amerika. Wanda mutane muka waye su ba riga mai kyau ba takai, mu sun zama da kaya mai kyau sun zama da takai. Yau in ka zo ka same su, wallahi gwamna na ba mu wahala, gwamna na wahala da mu. To ka fito 29 ga wata ka faɗa mutanen Plateau kana ba su, don mu muna kunka. In baka fito ka faɗa ba, to mu za mu dakan ka, ma fito mu faɗa halinka, ma fito mu ce sun juya ka, ma fito mu ce suna waina ka. Ka nuna pawon ka 29 sentinel ne, ka ce kana ba makamomi local government 17 su kariya suke, kuma in baka sauke su ba, to har yanzu an gudu ba tsira ba, wahala na kanka. Ni ne magana, ni ne Alhaji Ahmadu Maye, sarkin Mayun Bakwai.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kira al'ummar shugabannin musulmi na duniya a jiya Lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. Ya faɗa wa Larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin Gulf da aka yi a birnin Riyadh cewa wannan yaƙi tsakanin aikin kirki ne da mugun aiki. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ketare, Trump ya ce Amurka tana neman shirya wata haɗaka na ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci. A yayin da shugaban na Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya maida hankali wurin yin jawabi ga shugabannin musulmi a wani taron koli a birnin Riyadh, a nan Amurka kuwa labaran da ya ɗauke hankali shi ne batun sallama da shugaban ya yi wa shugaban hukumar FBI James Comey, da kuma batun binciken alaƙan yaƙin neman zaɓensa da kuma ƙasar Rasha. Manyan jami'an gwamnatin Amurka guda biyu da suka haɗa da sakataren harkokin wajen ƙasar Rex Tillerson da mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster sun faɗa wa manema labarai cewar a wata ganawa a fadar White House a ranar 10 ga watan Mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyan Rasha ne Trump ya ɗauko zancen sallamar Comey wanda ya yi wato wuni da yake nan bayan ya bayyana cewa wannan abin na jama'a hankali.
Ƙarshen shirin sashen Hausa na muryar Amurka na wannan hantsi kenan. To amma kada a mance da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da ilimi garkuwar ɗan Adam. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wani lafiya.